sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci inda Suleiman ya race tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 9 ga watan Agusta kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su Hadiza ba mukanin labarai
to binta Russia na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen Bakhmut da Avdiivka da ke gabashin yankin Donetsk a cewar wani jadar din sojan Ukraine da safiyar yau Litinin. Haka kuma akalla mutane 7 ne suka mutu a cikin da wajen birnin Seoul na kasar Korea ta Kudu cikin dare kamar yadda hukumomi suka bayyana a yau Talata. An kuma yi nisa da batun zaɓe yau Talata a babban zaɓen shugaban kasar Kenya da ba a saba gani ba.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa al'ummomi a garuruwa da ƙauyuka masu yawa da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Jigawa na ci gaba da kira da neman tallafi daga gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu.
Zuwan kuma aka yi wannan abin sosai to Allah da ikonsa akwai yara a cikin ɗaki guda hudu uku mata na miji ɗaya tsoro ne na ƙirin na ƙasar nan sai afka musu a cikin ikon Allah ɗaya ta rayu uku suka rasu. Akwai ta shekara 10 ko shekara 7 akwai shekara 2 da rai a wanda suka mutu din ba.
Za kuma ku ji cewa sojojin saman Najeriya sun samu nasarar halaka wani kwamandan 'yan Boko Haram Alhaji Modu wanda ya jagoranci kisan ɗaruruwan fararen hula a arewa masu gabashin ƙasar. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabata. Amma yanzu ga Hadiza da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Russia na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen Bakhmut da Avdiivka da ke gabashin yankin Donetsk a cewar wani janar ɗin sojin Ukraine da safiyar yau Litinin. Wannan na faruwa ne yayin da makiyayan ke kokarin haddasa asara mai yawa ga sojojin Ukraine. Rundunar sojin saman Russia ta kai harare kan cibiyoyin soji da ke kusa da Donetsk. A wani mataki na taimakawa masu harba makaman artillery da sauran fafatawa da ake yi ta ƙasa da nufin kakkaɓe rundunar Ukraine daga fagen. Jami'an leken asirin Birtaniya sun yi gargaɗi a ranar 8 ga watan Agusta cewa Russia na amfani da nakiyoyin fatattakar mayaƙa a Donbas, lamarin da ya haifar da haɗari ga sojojin da fararen hula a yankin. Tantancewar hotan abubuwa da ke faruwa a fagen daga game da bangarorin biyu a wannan yankin da ke saurin sauya salo abu ne mai wahala. Akalla mutane 7 ne suka mutu a ciki da wajen birnin Seoul na kasar Korea ta Kudu cikin dare kamar yadda hukumomin suka bayyana a yau Talata, bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kakkaɓe wutar lantarki ya haifar da tsantsi tare da malalin hanyoyin mota da na jirgin ƙasa. Yankin kudancin birnin Seoul na ta sama ruwan sama da ya haura sama da milimita 100 wato inci 3.9 a cikin kowace sa'a ɗaya a yammacin jiya Litinin, inda wani yanki na birnin ya samu ruwan sama da ya haura milimita 141.5 wanda shine ruwan sama mafi muni cikin shekaru da dama a cewar hukumar hasashen yanayi ta Koriya ta Kudu wato KMA. Ruwan sama da ya taru a Seoul tun tsakiyar daren Litinin ya tsaya a milimita 420 har zuwa karfe 5 na safe yau Talata, ana kuma hasashen ƙarin ruwan saman.
To nan ba da jimawa ba Hadiza za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan har mu kawo muku rahotonmu na farko. To al'ummomi a garuruwa da ƙauyuka masu yawa daga kimanin ƙananan hukumomi 10 da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Jigawa na ci gaba da kokawa tare da neman tallafi daga gwamnati da hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu. Wakilin muryar Amurka daga Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwari, ya aiko mana da wannan rahoton.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar ta Jigawa ta tabbatar da mutuwar mutane fiye da 10 a sassan jihar sanadiyar wannan ambaliya. Malam Muhammad Hassan na yankin karamar hukumar Hadeja shine mutumin da ya rasa 'ya'yansa guda uku a lokaci guda bayan da ginin ɗakin da suke kwanciyar rifta a kansu
ruwan sama aka yi wannan sai sosai da yawa to Allah da ikon sa akwai yara cikin ɗaki guda hudu uku mata namiji daya tsoro ne na kirin na kasar nan sai afka musu a cikin ikon Allah da ta rayu uku suka rasu akwai ta shekara 10 akwai shekara 7 akwai shekara 2 da rabi a wanda suka mutu din fa a ina son kiran ta tun da wani abu sai amma dan lokacin gamban ma zo wani isma da ja sun zo sun karbi rahoton amma ba wanda ya zaka ba wanda ya bada nan kallafi ko wani a taimaka ma babu duk abinda Allah ya sa aka taimaka din ai ana so
gidaje ɗaruruwa a ƙauyuka da dama ne suka rushe baya ga gonakin noma na dubban eka a fadin jihar ta Jigawa al'amarin da ya sanya waɗanda waƙiyar ta afkawa ke neman tallafi daga hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu
sunana Musa Hassan Ganji muna neman dauki daga hukuma da masu hannu da shuni da su taimaka mana yanzu haka ma a kudu primary da makarantun gwamnati da mu da iyalanmu anan muke kwana
famar tsangaranta wannan mu jarabi da Allah ya jarbe mu da shi dan ka duk akan abin da Allah ya baka ni'ima ce amma mu huta zama azaba a gare saboda yawan mutanen mu da yawa gidaje kwandam
ni sun ne da san da ni bunda nake nema ruwa ne na sama wanda mu saboda irin sa ba ni na fi kana 70 a duniya ha ba ta ga ruwan nan ba yanzu ga gida saboda 100 ya sai tanda ni ina roƙon hukuma da masu hamdu shuni taimaka mana da abinci da abun tabin kwanciya a taimaka jama'a
mu dai tunda muke a rayuwar ba mu taba samun kanmu a cikin irin wannan yanayi ba saboda duk mai imani idan ya zo wucewa wurin nan in ya gani gaskiya fi sabilillah zai tausaya al'umma wannan iftila'i dai Allah ne ya riga ya dora mana mun gani sama da gidaje 200 ga sunan a ƙasa kunce a taimaka mana da tallafi
yankin karamar hukumar Haɗeja da kafin Hausa na cikin wuraren da wannan ambaliya ta yi ta'adin gidaje da gonaki inda har ma gwamnatin jihar Badar Abubakar ya jajanta wa mai martaba sarkin Haɗeja a ƙarshen makon da ya shuɗe
da jira bangiji muna tsaye da kokarin kawo taimako da kuma yanda za mu ci gaba da gyara gudanar ruwa da gyara inda ruwa yake bi domin a ci gaba da samun sauƙi wannan ambaliya da ta zama matsala shekara kowace mai martaba ya sani mun siyo wayannan injina wanda za su ci gaba da yashe wannan kogin Haɗeja Valley din da kuma yin kofofi wuraren da ruwa za su taru wanda in yayi yawa ba zai ambaliya ya shigo gari ba kuma mun sa ana duba hanyar ruwan tun da ta shigo Jigawa har ta shiga Yobe nan me za mu yi ya rage ambaliyar nan
wannan mummunar ambaliya da kan wakana a jihar Jigawa duk shekara wadda ta fi kamari a yankin masarautar Haɗeja ta fara haifar da tunani da muhawara tsakanin ƙwararru da mahukunta a jihar kan duba yiwuwar sauyawa garin Haɗeja matsuguni Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria
Madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga hadisa da ƙarshen labaran duniya
bayan da Russia ta mamaye Ukraine a watan February da ya gabata tarayyar Turai ta dau matakin toshe RT da Sputnik manyan tashoshi biyu na Russia saboda yawan yada farfaganda da ƙarya game da yakin kusan watanni 6 bayan haka adadin rukunin yanar gizo da ke yada su yayi matakar karuwa yayin da Russia ta gano hanyoyin kaucewa haramcin sun canza sunan abin da suke yi don su saka yashi sun canza wasu ayyukan farfaganda zuwa jami'an diplomasiya kuma sun caccanza abubuwan da suke yadawa zuwa sabbin gidajen yanar gizo waɗanda kafin nan ba su da wata alaka bayananniyar da Russia Newsguard wani kamfani da ke New York wanda ke nazari da bin diddigin bayanan na farfagandan yanar gizo yanzu ya gano gidajen yanar gizo 250 da yake yada ƙararrakin Russia game da yakin tare da ƙarin sabbin abubuwa a cikin 'yan watannin nan cikin abubuwan da aka gano a shafuka sun hada da ƙaryar cewa sojojin Ukraine sun shirya wani hari mai muni da sunan Russia saboda duniya ta goyi bayan Ukraine Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an binciken FBI sun afka gidansa na Mar-a-Lago da ke Palm Beach a jihar Florida. Kyakkyawan gida na Mar-a-Lago da ke Palm Beach, Florida a halin yanzu yana fuskantar mamaya da samame daga wasu gungun jami'an FBI in ji Trump a wata doguwar sanarwa da yammacin jiya Litinin.
Da Hadiza Jari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin saman Najeriya sun samu nasarar halaka wani kwamandan ƴan Boko Haram, Alhaji Modu, wanda ya jagoranci kisan ɗaruruwan fararen hula a arewa maso gabashin ƙasar. Dakarun ƙasar sun ƙara zage damtse ne bayan wata ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yayi da manyan hafsoshin ƙasar akan neman kawo ƙarshen yawaitar harhare. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Tun dai bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da manyan hafsoshin sojojin ƙasar inda ya ja kunnen su dangane da yadda ake samun karuwar harhare a sassa daban-daban na ƙasar. Bayan ganawar, dakarun ƙasar sun ƙara zage damtse inda suke tunkarar 'yan ta'adda da ma 'yan bindiga gadan-gadan. A irin wannan hoɓɓasa ne, jiragen sojojin saman Najeriya sun gano tare da ƙaddamar da farmaki a dutsen Mandara da ke ƙaramar hukumar Goza a jihar Borno. Bayanan da muka tattaro na nuna cewar kimanin mayakan 'yan ta'addan Boko Haram 28 ne suka sheƙa barzahu, ciki har da wani babban komandansu mai suna Alhaji Modu. Alhaji Modu, wanda ɗaya ne daga cikin ƙashin bayan Boko Haram, shi ne a shekara ta 2014 ya jagoranci kai farmaki da ya sanadiyar ɗaiɗaita garin Bama tare da karɓe ikon garin bayan sun kashe ɗaruruwan mutane a wannan yanki. Ko da na tuntuɓi wani babban hafsa a rundunar sojojin ƙasar da ke da masaniya akan wannan farmaki, ya tabbatar mana cewar lalle kam jiragen yaƙin Najeriya sun kai farmaki akan dutsen Mandara yayin da 'yan ta'addan suka tattaru suna shirin ƙaddamar da harinsu a wani yanki. Amma ya ce domin jin cikakken ƙarin bayani sai mu jira GB Alhamis idan Allah ya kai mu. Hedkwatar tsaron Najeriya za ta yi cikakken bayani dalla-dalla dangane da wannan farmaki da masoran harare da dakalin ƙasar ke kaiwa a sauran sassan ƙasar. Tuni kuma ƙwararru daga yankin na arewa maso gabas irinsu Dr. Abubakar MS suka fara tsokaci
wannan farmaki da sojojin rundunar sama wato Air Force suka kai kan dutsen Mandara har ya kai ga kashe Malam Madu da wasu nashi sojojin. Abu ne mai kyau saboda wannan irin farmaki da sojoji suke kaiwa san su ƴan Boko Haram din kusan 70,000 a yadda dai na ji shekarun jiya shi chief of staff din gwamna Baba Zulum wato Professor Mati ke cewa 70,000 sun miƙa kai sun yi saranda. Ni na tabbata wannan kashe Malam Madu da aka yi zai sa da yawa wanda su sun samu sun tsira ba su mutu ba su ma za su miƙa.
To kowane mataki ya kamata ɗauka don ci gaba da samun irin wannan nasara nan gaba? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Air Commodore Baba Gamawa mai ritaya.
Da wannan babban farmaki da aka kai a dutsen Mandara a cikin jihar Borno, yanzu abin da su shugabanni na rundunar sojojin sama za su yi shine su ci gaba da ƙarfafa wannan kai farmaki a sauran wurare da ake samun waɗannan matsaloli. Su tashi su tsaya su jajirce kuma su zamanto sun fito da kyakkyawan tsari inda za a tafi da wannan abu. Ana gama wannan an fada nan yadda waɗannan 'yan ta'adda suka makale suke zaluntar mutane da sauransu. Wanda yake na san shi Air Marshal Alao tun ne jarumi jajirceci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, a gaida Hassan Maina Kaina da aiko mana wannan rahoton. To ganin yadda ake ci gaba da samun yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, wani matashi da ke karatun digiri na uku a Abuja ya bullo da wani shiri mai suna Transit School Initiative a Turance domin zakulo yara da ba sa zuwa makaranta a cikin al'ummarsa da nufin ilmantar da su. A ƙarƙashin shirin, Tijjani Muƙaddas yana koya wa yara karatu da rubutu, sannan yana ɗaukar nauyin wasu a makarantun gwamnati. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Alhassan Bala da rahoton.
Tijjani Muƙaddas Haɗeja na amfani da wannan gini da ba a kammala ba a matsayin ɗakin karatu ga wasu yaran unguwar Fulani da ke da kwatsakanin Abuja da jihar Neja. Wannan wani kokari ne nashi na taimakawa wajen rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta bisa dalilai da dama musamman talaucin iyayensu.
Na zabi wannan bangare ne domin rage yaran da ba sa zuwa makarantar boko. Idan ka duba a wannan lokacin zaka ga in ka fito da safe lokacin makaranta zaka ga yara suna ta yawo a unguwa. In ka tambaye su me yasa ba sa zuwa makaranta za su ce ma babana bai sana a makaranta ba. Sannan yaran nan za ka ga suna ta yawo suna ta tsine-tsinen roba su tsinci karfe su je su kai baban bola su je su saida. To ni dai kamar yadda nake gani wannan abu yana da illa matuƙa a cikin al'umma. Domin yaran nan daga tsince-tsincen nan ba abin da za su kuma ci gaba da yi sai sace-sacen kayan mutane.
Bayan wani lokaci yaran suna karatu a nan Tijjani na ɗaukar nauyin masu hazaƙa daga cikin su zuwa mataki na gaba.
Yaran da suka yi ƙoƙari sosai sai a ɗauke su daga nan makarantar sai in kai su makarantar gwamnatin sa su. Ina amfani ne da wani kaso daga cikin albashi da nake samu na gwamnati domin ni ma'aikacin gwamnati ne. Ina biyan kuɗin makaranta yaran da na sasu a makarantar boko.
Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce akalla yara miliyan 18,500 ne ba sa zuwa makaranta a Najeriya kuma akasarin su mata ne. Wannan ƙididdiga ta nuna ƙaruwar yaran da ba sa zuwa makaranta daga miliyan 10,500 a shekarar 2021. Wannan dalili ne sa iyayen wasu daga cikin yaran a unguwar Fulani suke farin ciki sosai da tsarin da Tijjani ya bullo da shi na ba ƴaƴansu dama.
To alhamdulillah mun ji daɗi mun gode bisa ya taimaka mana a bisa sana'an da nake yi ba zai iya rike ni na sa yara na makaranta ba saboda dan abin da nake samu bai wuce ta abincin da nake ci nake sha da su ba.
Wannan ba Allah da za mu samu mutane kamar uku a angonmu nan wallahi ba mu da wani bakin ciki mai neman ilimin yara mana da farin ciki 100%. Amma yanzu shi nake fama da yaran nan dan yaran nake gunnan ya kai yaro 80 da fara 15 amma zai san kai 80.
The time this thing is not established, this school is not established.
Kafin a bude wannan makaranta zaka ga yaran mu na gararan ba su na tsince-tsincen roba suna sayarwa yan gwangwan hakan na iya kai su kasata
babulas or which this can motivate them to stealing.
Al-Hassan Bala daga Abuja, Nigeria.
An gaishe ka Al-Hassan Bala. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 17, karfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dimidimin su. Yanzu kuma sai ku kyara zama don shirin mu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka da za ta ba ma'aikatar inganta halittar tsirrai damar bunƙasa abubuwan da suka jibanci iri da noma domin samun hanyoyin magance ƙalubalen rashin abinci wadatacce da ka iya sa ƙasar ta fuskanci yunwa. A wata hira ta musamman da ya da wakilinmu Madina Dauda, shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai Farfesa Abdullahi Mustapha ya bayyana ayyukan ma'aikatar kafin yanzu, sannan ya ce dokar ta ba ma'aikatar kwarin gwiwa na yin ayyuka da suka jibanci noma da bincike ga dangadan. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
ita wannan ma'aikata an kafa ta tun shekarar ta 2001 to amma tun da aka kafa ta ba a saman mata ginshikin zama ba da kuma fayyace ayyukan da ya kamata ta yi
bisa dokar da kuka samu da shugaban kasa ya sa hannu da zata ba ku dama na bunƙasa abubuwa da dama irin su tsirrai da kayan gona da sauransu ya labarin samun wannan dokar yazo muku
alhamdulillahi abun farin ciki ne da ita wannan gwamnati ta samar da wannan doka wadda ta kafa wannan ma'aikata dokar ta zo da wasu abubuwa waɗanda suke na ci gaba waɗanda suke na ƙwarin gwiwa waɗanda suke na kuma bada hanzarin yadda za a yi a tafiyar da al'amura ita wannan ma'aikata wannan ma'aikata ita ma'aikata ce wadda take da fannoni daban-daban wanda za ku iya saurin gani shine wannan na bangaren aikin gona shi ma mun yi fice a wajen ayyuka da dama to amma a yanzu wannan doka ta fayyace mana damar da cewar mu ne yanzu zamu yi wannan bincike sai dai mu gayyato su wannan bangare da wancan bangare mu ce su zo su taya mu su ce mana za su taya mu a bangarori da dama da muke kuma kamar yadda kuka sani bangaren shi noma da muke da shi bangare ne wanda kasar nan ta sa ido sosai domin idan kasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke yi amma idan kasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewa kasar nan zaka ga tana ta tangal-tangal
a bisa bayanan da kai yanzu abin da yafi fuskantar Najeriya shine kalubalen nan na rashin abinci wadatacce da ma har ake fargaban yunwa za ta iya fuskantar kasar saboda hauhawar farashin kayan abinci kai mun bayani me kuke son ku yi da zai iya taimakawa a kawar da wannan fargabar a wannan kasar
ganin wannan bangare mai mahimmanci da yake cikin wannan kuduri da aka tabbatar da shi kuma shugaban kasa ya rattaba wa hannu sai ya zamana kwarin gwiwa ce ta mu ci gaba da aiki mu taimake ta yadda za ta samar da kawar da yunwa da take barazana ga ita wannan kasa yanzu mun tsaya da kafanmu kuma kamar yadda nake gaya muku mun fara yin bincike na kanmu waken soya yana nan mun fara bincike za ku iya zuwa gonar shi ku gani shi wannan waken soya mu ne yanzu muka hada kai da wata jami'a da ke kasar America ita wannan jami'a da ke kasar America ita ma ta yi fice a wannan bangare na bincike to yanzu shi ne dan ba da muka saka banda wa'ancan binciken da muka yi da haɗin gwiwa na wasu mutane dan ba da muka saka kuma idan kuka lura waken suya wani bangare ne na al'umma da suke amfana musamman in ka kalla bangaren abinci zaka ga ana abubuwa da shi da yawa kuma bangaren abincin manya da bangaren abincin yara da kuma bangaren abincin kaji da sauransu zaka ga ana amfani da shi hatta man girki zaka ga ana amfani da shi kuma wani ne mai kyau to wannan ma waken suya da muka dauke shi sai muka ga Najeriya tana kashe kudade makudai wajen shigo da wannan waken suya sai muka ga a mu yadda zamu yi inganta namu yadda zai fito da kyau yadda ba zai gurbata da wannan chemical da ake sawa ba yadda kuma manoma za su dukkuku wajen yin harkar waken suya manoma za su yadda da ni domin sun sani cewa ba su da ingantaccen iri yanzu yadda za su yi amfani da shi yanda zai ba su riba mai yawa zai ba su kuma abin da ake bukata na inganci wanda har za su fita da shi waje to wannan kokarin da muke kenan kuma ina tabbatar muku nan ba da dadewa ba duk da cewa shi bangaren bincike kan dauki lokaci amma ina tabbatarwa insha Allah mun dukufa akan wannan sai mun ga karshen wannan bincike kuma sai mun kawo wa mutanen Najeriya wannan inganci
ta yaya kuke samun kididdiga da kuke amfani da ita wajen binciken tsirrai ko ku ne kuke yin kididdigar da kanku
to wannan ba kadamin mu bane mu a matsayin masu bincike mu tabbatar da ga yadda yunwa za ta zo ta yi kamar akwai hukumar abinci ta duniya ita take wannan kididdiga na tabbata mutane sun sha jin wannan batu shi yasa mu kuma sai mu yi amfani da kididdigar su tunda su ne masu masa masana a wannan fanni sai kuma mu ga menene ya kamata mu dauka mu inganta domin mu kawar da wannan barazana da take faruwa shi yasa na ga ma a wancan lokaci mun yi da hadin gwiwa ta cibiyar bincike ta Zaria da ta cibiyar bincike ta Afirka da wasu masu cibiyoyin bincike na kasan nan da nama na waje muka fito da wasu bincike-bincike na kan harkar wake da kuma masara wanda su ma wasu ginshiƙai ne a cikin abincin da muke amfani da su a wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da yake daɗa yi mana tarnaƙi a wannan shine bangaren kuɗaɗe da zamu amfani da su wajen wannan bincike.
Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Abdullahi Mustapha da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai kuma Julia Destration da ta daidaita mana sauki da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ga da Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga baban gida IBB Giyawa daga jihar Sokoto. Yace hakika sace amarya da ango da ƴan bindiga suka yi a jihar Katsina dake arewa maso yammacin Najeriya a daidai lokacin da ake bikin auren su. Hakan abin damuwa ne da jimani. Muna addu'ar Allah ya kubutar da su a cikin aminci, Allah kuma ya kawo mana da gumamman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma sauran duniya baki daya. Sai sakon Mahmud Salihu Kauran Namuda daga jihar Zamfara yace nasarar da dakarun sojan kasar mu Najeriya suka bayyana sun samu na kisan waɗansu jagoran ƴan ta'adda dake addabar yankin arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas. Wannan abin yabawa ne matuƙa. Muna addu'ar Allah ya ci gaba da baiwa dakarun galaba akan ƴan ta'addan da masu tayar da ƙayar baya a duk inda suke cikin lungu da sako na Najeriya. Sakon Rulwani Ibrahim London Wuba tare da Buba Patel daga jihar Adamawa suka ce yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Muna fatan wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen rikicin da yake ciye-ciyewa. Sakonmu na gaba ya fito daga Baffa Haruna Bajoga daga Biru Abubakar Bulanyaki yace muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni na yankin Fataskun dake jihar Yobe cewa su share wa mazauna garin hawaye dangane da lalacewar makabartan garin musamman ma a wannan lokaci na damuna. Sakonmu na ƙarshe sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bandi da Isu Madatti da Hamidu Kalalabuwa tare da Iliya Garkin Daura da Ali Sarkin Yakin Nima suka ce nasara halaka ƴan ta'adda da sojojin Najeriya suka yi waɗanda suka addabi jihar Katsina abin farin ciki ne matuƙa. Muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen duk mai hana Najeriya zaman lafiya. Amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To an gaishe ki Zahra Ufage. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Dasha na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen Bakhmut da Avdiivka dake gabashin yankin Donetsk a cewar wani janar din sojin Ukraine da safiyar yau Litinin. Wannan na faruwa ne yayin da makiyan ke kokarin haddasa asara mai yawa ga sojojin Ukraine. Rundunar sojin saman sasha ta kai harare kan cibiyoyin soji da ke kusa da Donetsk a wani mataki na taimakawa masu harba makaman artillery da sauran fafatawa da ake yi ta ƙasa da nufin kakkaɓe rundunar Ukraine daga fagen. Akalla mutane bakwai ne suka mutu a ciki da wajen birnin Seoul na ƙasar Korea ta kudu cikin dare kamar yadda hukumomin suka bayyana a yau Talata, bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kakkaɓo wutar lantarki ya haifar da tsantsi tare da malali hanyoyin mota da na jirgin ƙasa. An yi nisa da batun zaɓe yau Talata a babban zaɓen shugaban ƙasar Kenya da ba a saba gani ba, inda wani irin adawa da ya daɗe yana samun goyon bayan shugaban ƙasar ya fuskanci mataimakin shugaban ƙasa mai kakkausar murya
wanda ya bayyana kansa a matsayin na waje kuma mai kwasan nema.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi. Za mu saki dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Sidi Sulemani Yaro, ake muku fatan alheri, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na nan tafi.